This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 5 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama otel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. An dada shiga zaman tsarkar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi. Sannan wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar ƙasar Liberia a tekun Bahar Al-Ahmar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a je da wasu masu zanga-zanga a jihar Kano ta arewacin Najeriya suka rika daga tutocin ƙasar Rasha da amara da abin da ke ruwan cikin su na kalamai. Muna kuma tafi da rahoton dokar hana fita da awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da barikin wato da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu.
Jihar Filato mun samu numban yabo, mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsaftataccen zanga-zanga kamar nan jihar Filato ko ince nan Jos.
Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam tare da Babangida Jibrin. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama otel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. Al'amarin da ya kai ga raunata 'yan sanda a kalla 10, inda ɗaya daga cikin su ma ke cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau, yayin da ake ta samun ɓarkewar tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar. Biyo bayan daɓa wuƙa da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa, al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata 3 baya ga wasu da suka ji raunuka. A wani bayani da ya yi daga Downing Street da yammacin jiya Lahadi, Prime Minister ya ƙudiri aniyar ganin wato hukumomin ƙasar sun a ta bakinsa yi duk abin da suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan 'yan daban a kotu, kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba a cewarsa. Ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abin da kuka yi, ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yaɗa wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu. Ya ƙara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce, wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na 'yan daba, kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa. An dada shiga zaman tsarɗar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari, a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan ƙasashensu da su gaggauta barin ƙasar Lebanon, yayin da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ke ƙaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan Isra'ila. Ƙasar Faransa ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yanayi mai matuƙar sarƙaƙiya biyo bayan harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a makon jiya, wanda ya kashe babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukr, sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran na ƙasar Iran, wanda tuni gwamnatin Iran ta zargi Isra'ila da aikatawa. Amurka, Faransa, Canada da Burtaniya duk sun gaya ma 'yan ƙasashensu da su fice daga Lebanon. ita ma kasar Jordan mai makofataka da Lebanon din ta yi hakan. Kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran, inda ya yi tararrashi don a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya, tsaro da kuma kwanciyar hankali. Ziyarar ta Safadi zuwa Iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da Amurka da ƙawayenta, ciki har da Faransa da Burtaniya da Italiya da Masar suka yi na a diplomasiyance, da kuma a zummar kawar da yuwar dada sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran. A wata ganawa da Safadi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kashe Haniyeh wani babban kuskure ne da gwamnatin Isra'ila mai ra'ayin Sihiyoniya ta tafka, wanda labudda sai an maida mata martani, a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin Iran.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai ta daba tumbin giwa wato jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda aka shiga rana ta biyar ta fara zanga-zangar yaƙi da tsada da kuncin rayuwa da ya addabi 'yan ƙasar. Masu zanga-zangar sun sauya salo ta hanyar daga tutocin ƙasar Rasha, yayin da suka yi dandazo a manyan titunan birnin na Kano. Daga Kanon ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Yadda matasa masu zanga-zanga suke rera waƙoƙi kenan yayin da suke ɗirke da tutocin ƙasar Rasha. Usman Sa'adu wani matashi ne da ke cikin cincirin da matasan da suka yi ayari a kan titin Aminu Kano Way, yana riƙe da kamfaceciyar tutar ƙasar Rasha mai launin fari da shuɗi da kuma ja.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban ƙasa mu kai mai kokenmu na halin da al'umma suke ciki na yunwa. Muka saurare shi, aka ce zai jawabi. Ya yi jawabi, ya ce gashi abubuwa ya faɗa wanda ba mu san me kansu, muka rasa kai da gindinsu. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasar Amerika za su iya ganin wannan, su iya taka shugabannin birki akan abin da suke mana, domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarinsu akan mu.
Shi kuwa wannan matashin mai suna Abubakar da ke tsakiyar dandazon matasan yana ɗauke da tutar Rasha a kan titin Gwammaja kusa da gidan marigayi Malam Aminu Kano, na cewa
mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka, na ƙwato wa talaka haƙƙinsa. Shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki, domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari.
Yadda matasan suka rinka tafiya bisa tsari suna rera waƙoƙin neman ƴanci riƙe da waɗannan tutoci na ƙasar Rasha, ya sanya wasu mutane da dama sun fito bakin titi domin kashe ƙwarƙwatar idanuwansu. Har ma guda daga cikinsu ke cewa,
sunana Ahmad Bashir Goran Dutse, ni tun da ake zanga-zanga ban taɓa ganin zanga-zanga da ta gamsar da ni kamar wannan ba. Saboda na ga an fito ba tashin hankali, ba hararramu, na goyi baya a fito da tutar Rasha.
Yanzu Rasha ta ce ta za ta kawo muku ɗauki.
Wallahi za mu amince, muna goyon baya.
Tuni dai masana suka fara tsokaci akan wannan sabon salo da zanga-zangar matasan ta ɗauka a Najeriya. Farfesa Kamilu Sani Fage masanin diplomasiya ne da harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayar Kano.
To a gaskiya wannan idan dai har ya ɗore mutane da yawa suna yi ana fitowa da tutocin nan, ko shakka babu zai ƙara barazana shugabanni, musamman kagayen da maƙotanmu suka yi wannan juyin mulki suka koma wajen Rasha. To wannan zai sa shugabanninmu su ƙara damuwa da halin da ake ciki, musamman za ka ga an samu bayanai na tsaro wanda za su sa gwamnati ta kalli abin ta wata fuska daban. Idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi ƙarfi ta murƙushe masu ɗaukan tutar Rasha ɗin nan, ko ba komai za ka ga kansu su Rasha ɗin za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba, wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai akan abin da yake na cikin gida, kuma ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu kasashe cikin al'amari.
Zanga-zangar na gudana ne a daidai lokacin da hukumomin jihar Kano suka sassauta dokar takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na azahar. Kuma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu rahoton cewa zanga-zangar ta kauce wa layi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga ci gaban labaran duniya.
Wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden, a cewar hukumomi jiya Lahadi, wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da Isra'ila ta kai mata wasu hare-hare ta sama. 'Yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan, wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun Bahar Al-Ahmar, wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a hare-haren da aka fara kaima masa tun daga watan Nuwamba akan dalilai masu nasaba da yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babbar birnin, wato babbar mai tallafa ma 'yan hutun, a daidai lokacin da ake dada fargabar yuwar yaki ya barke a fadin yankin. A fannin wasannin Olympic da ke gudana a kasar Faransa kuwa, Ezinne Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic, inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda club din wasanta, wato walau na mata ko na maza, ya kai quarter final a wasan kwallon kwando, bayan da ta make kasar Canada da ci 79-70 jiya Lahadi. 'Yan wasan Najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai, da ci 2-1 a shekara ta 2004 a gasar Athens, sai gashi sun daɗe ana ta bugawa da su a gasar ta Olympic fiye da yadda suka taɓa yi. Za su buga quarter final ɗin ne da Amurka, wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta na 8 a jere.
An gaida Ibrahim gaba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai Jos Kwata ta yamma da Bauchi, inda gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa daga garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Daga Jos din ga Zainab Babaji da cikakken rahoto.
Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Dokar hana zirga-zirgan ta biyo bayan yadda wasu matasa da suka fito da sunan zanga-zanga suka kewaye garin Jos da tutocin kasar Rasha, suna barazana wa mutane da farfasa wasu shaguna da kwashe dukiyoyi a Bauchi Road da Zololo Junction da ke cikin kwaryar Jos. A wata sanarwa daga ofishin gwamnan jihar Plateau, Caleb Mutfang, dokar hana fitan mataki ne na dakile ayyukan wasu bata gari da ke son yin amfani da damar zanga-zangar jan hankalin gwamnati na samar wa al'umma mafita kan matsalolin rayuwa su kuma lalata dukiyar jama'a. Sanarwar ta ce bayan yin nazarin yanayin tsaro da gwamnatin ta yi da jami'an tsaro, ta gano cewa matasan dauke da adduna da wukake da sanduna da sauran muggan makamai sun dauki aniyar jirkita zaman lafiya da jihar ke da shi tun farkon fara zanga-zangar. Jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce yadda ya gabata garin sun fara farfasa dukiyar mutane, matakin hana fitar ya dace.
Tun daga ranar da aka fara wannan zanga-zangan, idan baki manta ba, jihar Filato mun samu numban yabo, mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsaftataccen zanga-zanga kamar nan jihar Filato ko in ce nan Jos. To amma yanzu jiyan nan kin gani an zo akwai wani gidan abinci da ake kira A1, an zo an fasa musu wajen nan. In ka bi ba da a ce mai girma gwamna bai dauki wannan decisive action na sanya wannan kofi din ba, yau da an fita wallahi Allah kadai ya san irin ta'adi da za a yi.
Ita ma wannan mai suna Rachel Musa tace matasan da ta gani dauke da makamai sun ba ta tsoro.
Mun zo mun ga wurin su da buhuna suna sa abin da suka sata su da yara da mata, abin yabin mamaki ne ma wallahi. Haka ma mu da muke da waya ma soji suke ta gaya mana mu doka wayar mu saka cikin a jakan mu, amma kuma yara ne ko yanzu zo sun zo ko da nasu zanga-zangan su. Mun ga flag na Russia suna tafiya da shi, to wai mai Russia kuma da flag na Nigeria suke yi? Mu ba ma san zanga-zanga.
Mai fashin baki kan lamura ambassador Jaffet Philip yace rike tutan na kasar Russia da matasan ke yi kira ne ga kasar ta Russia ta kawo musu dauki.
Yawancin waɗanda suke ɗaukan taswira irin ta Russia ɗan arewa ne, wanda gani suke Tinubu bai kyauta ma yankin su ba. To kuma yunwa shi ma ɗaya abu ne da ya ƙara abin da ya sa 'yan zanga-zanga a Kano, Katsina, Zamfara kuma jiya aka samu Plateau suke amfani da wannan domin Majalisar Ɗinkin Duniya su kawo hankali ga Najeriya. Wannan shine bayani da nake gani yasa suke wayannan rike wayan taswira na Russia.
Tun farko a jawabinsa, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci masu zanga-zangar su janye don ba da zarafin tattaunawa don samun mafita. Tun ranar 1 ga watan Agusta ne 'yan Najeriya a jihohi da dama na ƙasar suka shiga zanga-zangar ankarar da gwamnati kan neman sassauci akan tsare-tsarenta da suka haifar da matsaloli na rayuwa. Duk kokarin jin ƙarin bayani kan dokar hana fitan daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Plateau Musa Ibrahim Ashams ya ci tura, duk da sakon karta kwana da na aike masa bai maido min da martani ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, sanar da kokari Zainab Babaji. Masu sauraro da amanta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a ƙara gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda batun zanga-zanga ya kawo illa da hasarar dukiyoyi na wasu cibiyoyin koyon sana'o'i da kuma kimiyya da fasaha da gwamnatin tarayya gargashin hukumar NCC kuma kula da sadarwa ta gina a birnin Kano, cibiyar kuma da aka gina domin kula da yankunan jihohin arewacin Najeriya. Dr. Bashir Yankuzo, shugaban sashen koyar da ilimin lissafi ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger, kuma na tambaye shi yanda ya ji game da hasarar da aka haifar a wannan cibiya da ke birnin Kano sakamakon wannan zanga-zanga da kuma ayyukan irin wannan cibiya da gwamnati ta kafa.
Ya ta NCC da wannan wato abin takeici ya auka mata wata aka kona, kuma wanda suka kona a ce an gari ne waɗanda sun san muhimmancin wannan cibiya ce wacce ba wai kawai ta karantar da ko za a kokarin karantar da matasa da waɗansu masu kokarin fahimtar harkar ICT ba, a'a akwai wato hanyoyin bincike ma laboratory, hanyoyin da za a binciko wato abubuwa da dama muhimmai da suka shafi wato ainihin kimiyya da fasaha ta bangaren ICT. To a ce an haru wannan wuri an kona shi, akwai abin takeici da damuwa kwarai da gaske. Abin da muke kuka dama arewacin Najeriya shine rashin abubuwan da za su kawo mana ci gaba da kuma gogayya da wasu kasashe ko surare da suka kere mana a wannan kimiya da fasaha da kwarewa da ilimi da sauransu. To da ka aya tambaya anan shine anya waɗanda suka je suka yi wannan abu sun san ma muhimmancin wannan wato cibiya kuwa. Kaga in ba su san muhimmancin ba da bukata a ce gwamnati yawanci kafin ai mutane abu ma a waye musu da kai. Su san muhimmancin abu, su san amfanin abin, su san ribar da za su ci. Wannan zai sa su da kansu za su kare abu maimakon su rusa shi. Ko kuma akwai wani hannu ne ta yi waje da waɗansu waɗanda dama ba su san cigaban wannan yanki namu sai dai a dakile mutane su tsaya a baya. Shine za su kullu wannan da sisa ne yasa ya zama cewa ita ce aka haraha aka kona ka lalata alhali ana gab da cewa ma za a gamar da ita. Saboda haka wannan akwai takeici kwarai da gaske. Al'ummar mu kuma kullun yana da kyau mu tsaya mu auna abubuwan da su ne muke bukata wanda suke kawo ci gaba. Yanzu abubuwan da suke kawo abin da ake ce mishi development ko ci gaba kusa abubuwa ne da suke da alaka da harkokin waɗannan kimiyya. Ana maganan zamani ne yanzu na artificial intelligence AI zamani ne wanda wato ainihin injina da mashinuna da kwamfutoci za su ɗauki ayyukan mutane da dama ko sana'a da ake ganin sana'o'i ne nan gaba kaɗan sana'o'i ne da injina za su ɗauke su. To kaga idan ba su samu tanda suka kware a wannan gefen ba za a bi mu a baya. Saboda haka wannan abin takeici ne kware da bukatun mutane a waye musu da kai su fahimci kafin gwamnati ma ta kafa wani abu to mutane su san muhimmancin abin su san abin da abin zai haifar musu su san irin alkhairin da za su samu. Na san mutane in sun san abu a wurin su to ba za su kyale ma a kona ballan na ce su su kora da kansu. Saboda haka wannan abin takeici ne kware da fatan gwamnati za ta bincike mai zurfi sannan kuma da zama cewa akwai matakai na tsaro da ake dauka musamman irin waɗannan cibiyoyi wanda suke kawo ci gaba. Dama a wannan bangare namu ga harkar tsaro ga lalacewar ilimi ga lalacewar tarbiyya ga abubuwa da daman gaske. Allah ta'ala ya kama da zaman lafiya tare da bamu shugabanni waɗanda suke da hangen nesa da kuma mabiya waɗanda suka san abin da suke bukata.
To goya masu fafirka kare haƙƙin bil adama ke ganin wannan lamari da ya faru tambayar kenan da naiwa kamar Musa Jika wani mai fafirka kare haƙƙin bil adama a arewacin kasar.
Game da abin da ya faru a Kano wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne wanda kuma ba haka aka so ba musamman wannan cibiya wanda aka gina ta domin horar da ɗalibai su kansu ƴan kanan abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha shine kaman kwamfuta dinna. So kaga wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne kuma abun kuma damuwa. A karamin koma baya bane abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha a jihar Kano. Kuma irin wannan za ka ga ba ma jihar Kano ba kadai ta daga wasu garuruwa makwabtan jihar Kano za su rika zuwa wannan cibiya domin su da samu ilimi na abin da ya shafi kimiyya da fasaha shine kwamfuta. So duka a cikin waɗannan abubuwa idan ka lura mun a cikin bayanan da shi shugaban kasan yayi duka ya tabu waɗannan abubuwa wanda yake kaga koma baya ne akan abin da ake zanga-zanga akan shi. Shi yasa muka yi ta kira a wannan lokaci zanga-zangan ta kasance na lumana da kuma kwanciyar hankali domin ita zanga-zanga da inda ake yin ta to ba a kuma kona kuma kayayyaki wanda ya shafi na amfanin al'umma kaman kayayyakin gwamnati kenan. Balle wannan ya shafi na amfanin al'umma ne na yayaye da jikoki har ma ta taba kunne. To kaga yanzu an shiga kuma wani yanayi kenan wanda kaga an mai da hannun agogo baya kenan dangane da wannan cibiya. So muna kira ga masu zanga-zanga su kiyaye da waɗannan abubuwa domin kafin kuma a sake mai da kaman su zai dauki kuma tsawon wani lokaci. To kaga abin da muke ta muke ganin cewa bai dace ga su matasan namu sai ba kenan. Kuma wannan shine yasa tuntuna ake ta kira ga su jami'an tsaron su ba su kariya kuma su tabbatar da sun sa ido ga cewa bata gari ba su shiga cikin masu zanga-zangan sun yi irin wannan to annati ba.
To shi ma Alhaji Ado Shaibu Dansudu shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya dake zaune a birnin Lagos ya bayyana barnin da aka yi wani cibiya na koyar da darussa na sadarwa da kuma ilimin kwamfuta da cewa abin takaici ne ga arewacin Najeriya.
To cibiyar koyawa matasa ayyuka da sana'a na NCC da aka kona a Kano wannan babban abin takaici ne kuma babban abin bakin ciki ne kaman mutum ya yi kirari ne ya daba wa kansa wuka. Don haka bata kayan da aka yi su matasa da suke ihun suna wahala babu aikin yi kuma suka je suka kona wannan guri wannan babban abin bakin ciki ne kuma ya kamata duk wanda aka samu da hannu a ciki duk wanda wanda aka hasko shi yana cikin waɗanda suka yi wannan ta'asa, a kama shi a yi masa hukunci mai tsanani. Don haka ya kamata mu ga irin zanga-zangar da aka yi a jihohin Yamma, musamman jihar Lagos. Ba a bata kayan kowa ba, ba a destroying komai ba, sun tare ne wajen nuna ainihin sakonninsu. Amma idan ka ga zanga-zangar da aka yi mafiya yawa a biranen arewa, babu wani sako da aka aika zuwa ga gwamnati ga abubuwan da suke damun al'umma, sai dai kawai hayaniya da ihu da sauran makamantansu, wanda wannan abun ba alkhairi bane. Kuma gaba daya sun nuna gaba daya ba su da kishin jihar su, ba kun ba su da kishin arewa gaba daya. Kuma wannan abun ya shafi yan arewa ne gaba dayan su. Ina kira ga gwamnati, musamman ta jihar Kano, a gaggauta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta bincike kuma ta gurfanar da duk wanda aka same shi da hannu a hukunta shi, kai har da mutanen da suka kwashi kayan al'umma. Amma idan aka bar wannan abun, to a gaba kuma ba a san abin da zai faru nan gaba ba.
Ba sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin, Julie Leather Gresham. Na ku babin ya ci furin ke ci a huta lafiya sai wani mako.
Kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayenmu shininku jama'a kiranmu.
To sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuke aiko mana ta email.
Sakon Shehu Adamu Rajau shi ne na farko a yau. Ya ce shugaba Tinubu ya ce ba zai mayar da tallafin man fetur ba. Sai dai kuma abin takaicin shi ne har yanzu ba mu ga wani aikin da aka yi da kuɗin tallafin da aka cire ba. Wato dai mun rasa tsuntsu kenan a yayin da tarkonmu ya yi layar zana. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, jihar Zamfara. Ya ce yadda al'ummar Najeriya a sassa daban-daban ke ci gaba da fitowa zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa da kuma rashin shugabanci na gari. Duk wadda hare-haren da jami'an tsaro ke ci gaba da kaiwa masu zanga-zangar ya nuna mawuyacin hali da fusatar da al'umma suke ciki a Najeriya. Ina kira ga shugaba Tinubu da cewa idan ya san ba zai iya tunkarar matsalolin kasar mu ba, to kawai yayi murabus su baiwa masu iyawa wuri. Sai kuma sakon Buba Fajewa daga karamar hukumar Takai yace VOA Hausa, hakikanin gaskiya in dai ba tallafin mai aka dawo da shi ba kuma aka karya farashin dala, to kuwa jama'ar Najeriya ba za mu fita daga kangin yunwa da fatara ba. Duk wani abu da za a yi baya ga wannan to kwaskwari mace. Sakon Sani Gulle Kamfala Malam Maduri a jihar Jigawa ne na gaba yace VOA hakika a bayyane take sanin kowa ne cewa janye tallafin mai da kuma rufa kan iyakar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi shine babban umul aba'isin duk abin da yake faruwa. Kuma ko duniya shaida ce mun yi amannar cewa da gwamnatin ƙasa za ta rusuna akan waɗannan ababen guda biyu wajen dawo da su kan tafarki madaidaici, to da ƙasa za ta zauna cikin lumana da kwanciyar hankali. Shi kuma Sama'ila Anas Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce gwamnatin tarayya da duk wanda ke rike da madafin iko har da tsofin shugabanni a Najeriya, ku ji tsoron Allah. Rashin shugabanci na gari daga shekaru 25 da suka gabata shi ya jefa al'ummar ƙasarmu Najeriya cikin halin talauci, yunwa, rashin tsaro, har ta kai ga talakan ƙasarmu Najeriya yana zanga-zanga amma ba komai. Duk girman gona akwai kunyar ƙarshe.
Madalla sai a ci gaba da aika mana sakonni masu ma'ana. Da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu an jima da dare idan Allah ya kai mu ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni da injiniyar mu ta yanzu wato Helen. A washe rubutu muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an ji manku.